Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukan mu na internet. Wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barka da sallah, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda zamu leka Najeriya, Niger da Ghana ku ji yadda ake shirye-shiryen bukukuwan sallah. Sannan Babu Yakubu Makeri zai gabatar da shirin sana a dawo lafiya. Baya ga haka muna dauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana a kan na'ura. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin, ina kuma tare da Ibrahim Kalmasi Garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shin hantsi lafiya, da fatan kuma ana kan shirin saburgullan sallah lafiya. Yau talata musulmi a duk fadin duniya suke bukin babbar sallah bayan musulmi sama da miliyan 2 suka taru tun jiya Litini a birnin Makka don yin hawan arfa wanda shine cikamakon aikin haji. Mahajjata sun yi sahu kafada da kafada don ayyukan ibada na wannan muhimmiyar rana ta neman tuba da tsarkaka, a inda musulmi suka yi imanin cewa Annabi Muhammad ya yi hudubarsa ta ƙarshe. Mahajjata sun tada kabbara suna kalmar shahada la ilaha illallah, suna Allahu akbar ma'ana Allah ne mafifici, a yayinda suke hawan dutsen Arfa. Musulmi sun yi imanin cewa duk wata addu'ar da aka yi ranar Arfa tafi saurin goge zunubai da kuma samar da wani sabon musumi mai fa'ida. Bayan da rana ta yi la'asar, sai aka gangara Muzdalifa don tara duwatsun jifar shedan a yau talata, wacce ita ce rana ta farko a idin lahiya. Saudiya ta ce mahajjata sama da miliyan 2 da kusan rabi aksari daga kasashen ƙetare sun iso don gudanar da ayyukan ibada na kwanaki 5, wanda aka so duk wani musulmin da ke da hali ya akalla sau ɗaya a rayuwarsa. Masarautar Saudi mai arziki man fetur ta kashe biliyoyin dala wajen tabbatar da tsaron lafiya da kuma daɗaɗɗen rayuwar mahajjata, musamman ma a inda baya aka samu haɗura mafi muni da aka taɓa gani a lokaci irin wannan. Wasu shugabannin ƙabilu da ke sashen Ingilishi a yankin kudu maso yammacin Kamaru sun tsere daga fadarsu bayan da wasu ‘yan bindiga suka fitar da sarkin Balando daga cikin wani coci ƙarfi da yaji suka kashe shi. ‘Yan awarin yankin sun kama tare kuma da kashe wasu sarakunan yankin saboda wai suna haɗa baki da gwamnati. Tawaye da tashe-tashen hankula sun barke a sashen Ingilishi na yankin arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin kasar ta Kamaru a ƙarshen shekarar 2016 saboda tilasta amfani da harshen Faransanci da aka yi a makarantu da kotuna da kuma sauran cibiyoyin gwamnati a lokacin. Ƙungiyoyin 'yan tawaye na gwagwarmayar neman 'yancin kan ƙasarsu ne don wanda suke son su kira ta Ambazonia. Sarki Ito shine sarki na takwas da 'yan bindiga suka hallaka a yankin na kudu maso yammacin kasar cikin watanni 4 da suka gabata. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga gobe Laraba, 'yan jarida da ke aiki a kasar Mozambique za su fara biyan abin da ka iya zama kudin rajista mafi yawa a duniya. Wannan kudin rajista dai ya sha suka ta yadda ma kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ke kiran kudin da abun da ya wuce hankali. Sannan ita kuma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ke cewa hakan zai sa 'yan jarida suke koko su kasa bayar da labarai daga Mozambique. Duk wani wakilin kafar labaran ƙasar waje da ke aiki a wannan ƙasa ta kudu maso gabashin Afirka zai riƙa biyan dala 8,300 duk shekara, kuma duk wani sabon gidan rediyo a kasar zai biya dala 35,000 na rajistar kafa shi. 'yan kasar da ke wakiltar kafafen labaran ƙetare za su riƙa biyan $3,500 duk shekara a wannan kasar da adadin abin da take samarwa bai wuce $1,200 daga shekara daga kowane mutum guda ba. Gwamnatin kasar Angola ta ce kwanan nan za ta tono tare kuma da yin bisan mutunci ma gawar Jonas Savimbi, shahararren dan kasar wanda aka kashe a ƙarshen daɗaɗɗen yakin basasar kasar. Dan tawayen wanda ya rikide ya zama jagoran 'yan adawa an binne shi ne a wani ƙauye a shekara ta 2002 ba tare da irin karamcin da 'yan kasar ta Angola da dama suke ganin ya cancanta ba, ganin irin tsawon lokacin da ya kwashi yana gwagwarmaya. Da farko a matsayin gwagwarmayar bijirewa danniyar da tura mulkin mallaka na Portugal, daga bisani kuma a matsayin fafatukar yin watsi da gwamnatin kasar mai bin tafarkin gurguzu, hatta wanda ko waɗanda suka fi sukar gwamnatin kamar irin su ɗan fafatukar kare haƙƙin ɗan adam kuma ɗan jarida Rafael Marc de Moraes na cewa wannan matakin da shugaba João Lourenço wanda ya zama shugaban ƙasa bara ya ɗauka ya dace. Banda ji akan wannan abinda Mark ya gaya ma muryar Amurka kenan ya ƙara da cewa yana da matuƙar muhimmanci a yi hakan.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da ake ta shirye-shiryen bukukuwan sallah a sassa daban-daban na duniya, abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tattauna da wakilanmu Sulaiman Muhammadu Barma daga Nijar da Mustapha Nasiru Basari daga Najeriya da kuma Ridwanul Abbas daga Ghana kan shirye-shiryen bukukuwa na sallah, inda ya fara da tambayar Sulaiman Muhammadu Barma halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar.
Yawa, to Baba, bamban da sauran kasashen da hidimomin sallar layya, mu a nan Nijar sai ranar Laraba ne za a yi wato sallar Idi, kamar yadda sanarwar majalisar malamai ta kasa ta bayar ke. Saboda haka mutane na ci gaba da shirye-shirye, kuma kamar yadda a halin yanzu da yake wasu sun samu gwamnati ta yi albashi ga ma'aikata, ana dai ci gaba da shirye-shirye, amma sallar nan sai ranar Laraba idan Allah ya kai mu a nan Nijar.
To ya batun matakan tsaro a kan harkan sallah gobe?
Ranar Laraba an ɗauki matakan tsaro sosai, an ɗauki matakan tsaro sosai, kuma yanzu haka akwai hukumomi na da'irar yamai sun ɗauki mataki wato inda suka damƙa wani aiki na faɗakar da al'umma akan maganar amfani da itace. Kasan da yake akwai al'adar gasa raguna a rariya, kuma ana ɓannar itace sosai a wani lokacin da ake korafin cewa ai Nijar na fuskantar barazana daga hamada. Saboda haka hukumomi suka damƙa wannan aiki ga wata ƙungiyar matasa a maimakon mutane su yi amfani da itace wurin gasa raguna, to an buƙace su yi amfani da gawayi wanda a halin yanzu ya cika kasuwannin birnin Yamai.
Alhaji Ruwanu, menene shiri da hukumomi suka yi ma sallar Idi?
A nan kasar Ghana ina jin kamar cewa da'ina in za a yi ainihin wato sallar Idi, wato shugaban ƙasa da waye kai fito nan fili sallar domin ya kai ma sallah. Yasa ana ɗaukan tsauraran matakai na tsaro kasancewar shugaban ƙasa zai fito filin. Kuma hakan din wato dan shirin ke ainihin ajiye za a tabbatar da tsaro da yake kuma a nan filin independent ake yin wato sallan bayan national chief imam ya jagoranci sallan in har ya yanka, sa'an nan sauran al'umma sai su kuma inda duk suke a yi yanka kamar yadda aka saba. Yasa gwamnati dai tana mai da hankali sosai wurin tabbatar da an gitta ainihin sharfa idodi na wato tsaro a wurin sallah.
To na gode. To Mustapha Nasiru Batsari, wanda hali ake ciki a Najeriya game da dabbobin layya?
To gaskiya dabbobi dai akwai su kan bakin gwargwado akwai su, to amma farashin ya ɗan sha bamban ya mu a nan jihar Niger, abin kamar kasuwar ba ta tafiya sosai suna ɗan sauki. To amma ina ganin ko dalilin albashi da ma'aikatan jiha nan suka samu gaba ɗaya an yi ta wurin sayansu, gaskiya sun ɗan tashi daga jiya zuwa yau, an ɗan samu ƙari. gaskiya an dan samu kari ima kuma duka ana danganta karin da batun samun kudade da wasu ma'aikata na gwamnatin jiha da kuma wasu ma'aikatan suka dan samu saboda ya ba su dama za su je su ma su yanka ragon laya.
Akwai wata al'ada da aka sani a Najeriya, hukumomi kan iya siya dabbobi su raba ma talakawa, bana an samu irin haka?
An samu bakin gwargwado hukumomi musamman gwamnati sun saya da kuma irin masu mukamman siyasa din nan haka irin sanatoci da kuma ƴan majalisu na tarayya. An raba bakin gwargwado an samu gaskiya.
To bari mu ji ta bakin Ridwan Muktar Abbas. Malam Ridwan, wani hali ake ciki a Ghana?
Alhamdulillah, lokaci irin haka duk shekara wato akan samu adan wato dabbobi, kasancewa yawancin dabbobi da ake ainihin lamarin laye da su ana fitowa da su ne kasashen waje kamar Burkina Faso, Niger da Mali. Yasa a lokaci irin haka sai dai wato daga kuɗin dabbobi ya dan tashi ya da yanda aka saba sayan, amma in kana tafiya ma ko a kasuwar dabbobi za ka tarar ga dabbobin, amma lamarin kuɗin su ne ya tashi sosai da gaskiya gaske.
To talaka na iya tabawa ko a Accra?
Oke, ina jin daidai kowa da ƙarfinsa ana dai kwatantawa, amma lamarin na da wuyan ya ka tarar su ragon da za ka iya saya mai sauƙin kuɗi wanda za ka saya a da cikin yanzu sai ka ji kuɗin da za a kira mata sai da kansa. Kasancewar dola ya tashi sama, wannan shi ne duk abin da ya jawo na halin da aka shiga.
يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وصيلي سلام عليك.
تتناور بابي أكو مكيركي لن دوسة دقشتمو كيلمو كان شري شريان صلى Yanzu agogo nan na cewa karfe 3 da rini da minti 12 mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu 3:15. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin namu a yau zai kawo muku wata tattaunawa ne da wakilinmu a birnin Yamai Jamhuriyar Nijar Suleiman Muni Barma yayin da wani likita kwararre akan matsaloli da suka shafi kashi a cikin jikin dan Adam Dr. Zubairu Kongoize inda likitan ya yi mana bayani irin matsaloli na nakasa da mutane suke fadawa a ciki sakamakon hatsarin mota da sauran ababen hawa akan hanya hirar tasu ta fara ne kamar haka
dan ta asidan wallahi abu ne da yake nemi mana kowa kwariya Tun da sai ka ga matsalar babbar da muke samu a dauko mutum zage-zage wani da yake mutum a suma ya suma tun da ko da faɗi ya samu rauni a kai ko hannuwa ko kafafu sun kare sai ka inda yake ba wani da ya isa ne wani ma matasa ne an da shi abun hawan ba a zuwa a hankali kenan gudu ya yi yawa kwarai mutum ya yi yawa na ko an san samu buguwa abun bai zakkuwa da sassa abun sai zo da babban matsala yana kuma an kawo mutuna ka gani matsalan gudan in an kawo shi babu abun da zaka ce yashi yanzu ka samu kai mishi ba to san matsalan da aka shi gudan ne ce ba kuma ake ne da abun ajina da kayan ajina a jibi da an kawo dauka da aka aike
maganar kayan aiki da magunguna kenan ko
da magunguna wala dole sai iyalai sun ta hannu a jihu sun sai to an kawo dan malati iyalan nasu da su zuwa ka gani ko kana kai mai aiki matsala ta farko ce ba matsala ta biyu gudun da suke yi da injinoji nan da ya zama suna gudu kwarai raunin ba karamin rauni ne ba sai ka gani kwakwalwa ta samu to yaro mai shekara 20-25 kwakwalwa ya samu sannan rayuwar ta shi ta lalace har abada ko an yi an samu a kan kamo da wuya a samu a cinne tamfusan don dole akwai abin da zai rabuwa
akwai ya dai hankalin shi ya dawo gaba ɗaya kenan
hankalin shi ya dawo da ya da ake so na farko kenan na biyu da a samu kariya mugun kariya mutum ne in ya yi sa'a ma sai wajen wata 6 wata 10 fiye da shekara ana jinya ana zuwa ana komowa har ake samun abin ya zo daidai ko ya zo din ma ka gani waɗancan da ke kula da shi mutane da yawa za su bari aikin su zo suna kula da shi shi din ma bai aikin komai ka gani ko zai iyali akwai matsala ce na komai ko abinci ma wani bisa ya gagare su ta aikata maka musu ana bi dangi ana neman su
irin wannan yana kawo koma baya kenan akan maganar tattalin arziki
yana kawo koma baya sosai ko balma tun da inda abunda ka zaka ganewa yaro carbon tashi ya kamata ya zo ya nemo ya kawo yana nan shi da kanki zai iya nemawa kuma wanda suke samu su dan nemo da jiyoyin da ke samu abunda sun ka dan kohoto sai a kawo a sa a yi mai magani da shi abin nan wani bai ba shi tafi a sabi dangi ana nema waɗancan lingin ma abun da sun ka samu duka sai a tattara a sa cikin wannan magani nan ta cikin magani yanda ma mutuna har kika hawado ma da wuya abun hannun ya tsare don kenan kajini duk waɗannan abun ba sha kansu ba kuma baya za a samu sosai wani wajen tattalin arziki
kamar akwai wasu shawarwari da kuke bai wasu waɗanda aka yi katari tun farko sun fuskanci hatsarin abun hawa kamar misali wanda kawafin shi suka kare ko zuwa hannuwa
shawarin da muke ba su dai abin da muke ba su dai mutum tun ya samu waɗannan rauni ka a ce tun da mutane wanda suna da wani abun da suke so su tun an samu wasu ɗan jimuwa sai ana so a koma bara to mutum daidai ƙarfin naka daidai abun da kake yi sai ka nemi aikin da ya dace da abun gan naka da lahirin jikin naka amma ka a ce don an samu rauni an samu ƙarfin nan an gyara baka zo baya da ake so san fusan sai ka ce ka hada bara a wannan kadini iko babban ci baya ne sai babban kuma baya za ka kawo mu al'umma in sai mutum ka gani ya samu oxygen an kira hannun guda sai ka ga mutum a'a ya koma hanyoyin titi da kwano
To bari mu jaburki a nan kuma mu ci gaba da wannan hirar a mako mai zuwa. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Zubairu Kogoize da wakilin Muslim Mumuni Barma da ma daukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC muke cewa barkanmu da sallah. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wace ta rawaito cewa shugaban kasar Niger ya tafi kauyensa na haikuwa wato dan daji domin gudanar da hutun karshen shekara kamar yadda ya saba a kowane watan Agusta Isu Muhammadu ya yi amfani da wannan dama domin dasa itace yayin da a garin Ilela shugaban ya halarci taron bude wani sabon masallacin da aka rada wa sunan masallacin Lishidan Umar Isa Jaridar Le Croisien ta yi labari akan rasuwar tsohon sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan wanne Allah ya yi wa wa'adi a ƙarshen mako cikin sigar kaduwa jaridar ta ce Afirka ta kuma sake yin wani babban rashi na ɗaya daga cikin fitattun ƴaƴanta jaridar La Rue de l'Histoire na cewa gwamnatin Niger na ci gaba da tsige magadan gari daga makamansu don maye gurabansu da jami'an hukumar musamman Jaridar ta ce da'irar maradima na gab da fadawa cikin irin wannan tsari bayan da majalisar ministoci ta ba da sanarwar dakatar da kansulolin birnin daga aiki saboda zargin su da gaza samar da kudaden shigar da za a yi amfani da su don ayyukan ci gaban al'umar gari in ji La Rue de l'Histoire jaridar Air Info ta bayyana cewa ma'aikatan jin kai na kungiyoyin cikin gida da na kasa da kasa sun gudanar da jerin gwano a garin Agadez domin karrama ranar jin kai ta duniya jaridar na cewa sabon salo ne jami'an agaji na yankin Agadez suka zo da shi a wannan karan domin tunawa da takwarorinsu da aka kashe akan aiki a kasashe daban-daban na duniya kamar yadda taken ranar ta bana ke cewa bai dace a farwa fararen hula ba jaridar Lutan ta mai da hankali akan jarabawar cancantar shiga makarantar soja da ake kira fitane militaire wace ta gudana a baya-bayan nan a nan yamai bayan nazarin sakamakon wannan jarabawa jaridar ta ce akwai alamar an yi rabon kura domin kashi hudu daga cikin biyar na yaran da aka bayyana cewa sun ci jarabawar duk yaran birnin yamai ne abinda ya sa wasu 'yan Nijar ke zargin ba a yi adalci ba ko da yake kawo yanzu ba wata hujjar da aka bayar da ke nunin an ci hancin waɗanda suka tsara wannan jarabawa in ji Letan wace ke ganin a nan gaba zai fi kyau a warewa kowace jiha na ta kaso Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura
Alright. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Bafta Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa, Najeriya. Barka da sallah, ina mika sakon gaisuwa ta tabarka da sallah ga dukkan al'ummar musulmin duniya, musamman waɗanda suke haji a ƙasa mai tsarki. Ina mika gaisuwa ta goron sallah ga dukkan al'ummar musulmin Najeriya.
Assalamu alaikum muli Amurka, daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina wa musulmi na duniya gabaki daya murnar sallar Idi. Ubangiji Allah ya sa a yi lafiya, tsari lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Sani Muhammad daga Karmu, Abuja. To ni abin da zan faɗa a yau shi ne ina alhini dangane da rasuwan Mr. Kofi a nan, saboda shi haliki ne jarumi wanda ya bajinta a duniya, ba to ina wa ɗaukakin jama'ar duniya ba ma gane ɗaya ba ko ta ina wannan mutumin. Jarumi ne, ballo ne wanda ya dace dole a yi farko da abubuwan da ya gafi a san za ku tashi lafiya. Sunana Sani Muhammad daga Karmu, Abuja.
Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna tare da Yusuf Bazuka mai leda Zalalo a jihar Bauchi. Suna kira ga Alhajjanmu wanda Allah ya nufe su da sauke farari a wannan shekara wanda suka yi Arafat. Ajiya Litinin, suna musu fatan alkhairi, suna musu fatan alkhairi wani Allah ya sa mu ma su ba mu ikon sauke wannan farali. Bayan haka kuma iska da aka yi da ruwa mai tsanani a ƙasar Saudi Arabia, wani Allah ya tsagaita ta ta Allah su ne kiyaye gaba. Kuma waɗannan alhazai ina fatan za su loka mu ƙasarmu lafiya da zaman lafiya, wani kuma Allah ya kyautata don cin kasar nan ta Najeriya. Salamu alaikum.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, yau talata musulmi a duk faɗin duniya suke bukin babbar sallah, bayan da musulmi sama da miliyan biyu suka taru tun jiya Litini a birnin Makka don yin hawan arfa, wanda shine cikamakon aikin haji. Mahajjata sun yi sahu kafaɗa da kafaɗa don ayyukan ibada na wannan muhimmiyar rana ta neman tuba da tsarkaka, a inda musulmi suka yi imanin cewa Annabi Muhammad ya yi hudubarsa ta ƙarshe. Gwamnatin ƙasar Angola ta ce kwanan nan za ta tono tare kuma da yin bussan mutunci ma gawar Janus Bimbi, shahararren ɗan ƙasar wanda aka kashe a ƙarshen daɗaɗɗen yaƙin basasar ƙasar. Wasu shugabannin ƙabilu da ke sashen Ingilishi a yankin kudu maso yammacin Kamaru sun tsere daga fadarsu bayan da wasu 'yan bindiga suka fitar da sarkin Balando daga cikin wani coci ƙarfi da yaji suka kashe shi. 'Yan awarin yankin sun kama tare kuma da kashe wasu sarakunan yankin saboda wai suna haɗa baki da gwamnati. Daga gobe Laraba, 'yan jarida da ke aiki a ƙasar Mozambique za su fara biyan abin da ka iya zama kuɗin rajista mafi yawa a duniya. Wannan kuɗin rajista dai ya sha suka ta yadda ma ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ke kiran kuɗin da abin da ya wuce hankali. Sannan ita kuma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ke cewa hakan zai sa 'yan jarida su kasa aikin bayar da labarai a Mozambique.
Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu in Allah ya yarda da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Zamanin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ta ne gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da haɗa shirin baki ɗansa, sai injinanmu Daryl Smith. Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun babbar sallah lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka, birnin Washington DC.